Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zan gabatar. A nahiyar Afirka an dade ana fama tare da neman hanyar shawo kan rikicin manoma da makiyaya, rikicin da ke sanadiyar asarar rayuka da dukiya mai yawan gaske a duk shekara, inda masana ke ganin cewa kai zuciya nesa tare da kokarin gwamnatoci da shugabannin al'umma zai kai ga samar da zaman lafiya tsakanin Fulani makiyaya da manoma. Kan wannan batu ne wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya zanta da shugaban kungiyar makiyaya ta Kulan Allah a Najeriya.
Sunana Honorable Khalil Muhammad Bello, National President na Kulan Allah Katir Yaras Association of Nigeria, wato shugaban kungiyar da ake kira Kulan Allah na kasa baki daya. Ma'anar Kulan Allah shine mu da kanmu makiyayan mu ji tsoron Allah, mu tsare haƙƙin wasu don Allah ya tsare haƙƙin mu. Kuma mun sa mata wannan suna domin mun yi Allah wadai da halayyar wasu mutanen mu. Mutum ya shekara yana noma, ka zo ka sa dabba ta cinye, wannan din ba zai zama alkhairi ba. Kar ka mai da naka dukiya na wani banza. Shi yasa muka ce mu ma makiyayan mu tsarkake zukatan mu, mu ji tsoron Allah, mu yi abu saboda Allah, mu gujewa shiga haƙƙin mu don Allah ya tsare haƙƙin mu.
To ranka dai ko menene makasudin kafa wannan kungiyar?
To kafa wannan kungiyar ya shine lura da muka yi cewa duk da akwai kungiyoyi na makiyaya, maimakon su kawo ƙarshen matsalolin makiyayan sai ya zama matsalolin karuwa suke. Saboda kungiyoyin sun zauna suna jira sai an mari ba Fulatani ko makiyaya su ce don me aka mare shi, an yarda ko ba a yarda ba. Ko sai ya ji an ce ya shiga gona, sai su je su ce ya shiga gona amma a taimaka dai a kyale shi. To irin wannan mu ba mu yarda da shi ba. Ko kuma a'a, sai an yi doka su sako-sako har ai dokar hana kiwo, sai an yi dokar kuma su fito suna ihu su cewa ba su yarda da dokar ba. Manufar mu ita ce mu ja kunnen makiyayan kansu tukuna su zauna lafiya da juna, kuma kansu shiga gonar kowa. Sannan a lokaci guda kuma su ma manoma su daina toshe burtuli, don burtuli ta fullanci yana nufin hanyar da dabba za ta bi. Idan ka nome hanyar ta ina za ta bi, ita ba zundu ba ne balle ka ce za ta yi fuka-fukai ta tashi. Su daina nome wuraren kiwo. Da yanzu matsalar da muke samu, manoma an ce gwamnati ta yi kuskure sai ta ce noma maimakon a taimaki noma da kiwo. Kowa sai hauka ce ban tsama jeji ko ina nomewa ake. Duka an bada wurare sun zama gonaki. To wannan ne yasa muka kafa wannan kungiya.
To ku a kungiyar ce wani mataki ya sa gwamnati ta dauka?
Za mu gaya wa gwamnati, haƙƙi ne akan ta gwamnati. Lalle ne ta yi gyara. Ta yi gyara ta sama wa makiyaya wurin kiwo, ta sama manoma gurin noman su. Kamar a jigada an kuntuna da kullun kiri ka san mu fada ake. Amma daga lokacin da suka zo, duk inda yake a tarihi gurin kiwo da an mai da shi gurin kiwo, duk inda yake burtuli yau lafiya suke zaune, babu matsala. To haka muke so, kowace hanya ya kamata a samu mita 30 da dabba za ta wuce. Amma yau sai ka gani mai kafa ma ba zai wuce ba duk an nome. Makiyayi ko ya bi kan kwalta ko ya shiga gona, to ya zai ya rayu? Don haka dukiyar mu tana zurarewa ta tafi kudu da kuma wata ƙasa. Shi yasa muka ce mu manufar kafa wannan kungiya mun ga wadancan ba su biya bu ataba. Kuma duk budget da ake ba a sa makiyaya budget balle a implement, sai a sa trillion 10 ko trillion 100, babu na kiwo a ciki billion 10 ko 20. To shi yasa muke son jihohi su rinka sa wa kiwo budget.
Shugaban kungiyar makiyaya Kulan Allah Association kenan Honorable Khalid Muhammad Bello a tattaunawa wasu da Haruna Dauda. A ɗaya bangaren kuma, bayan rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya a garin Anaku a jihar Anambra wanda ya sanadiyar mutuwar mutum guda, yanzu haka dai zaman lafiya ya dawo. Ga Alphonsus Okorwe.
Bayan rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya da ya sanadiyar mutuwar mutum daya tilo a garin Anaku da ke karamar hukumar Ayamelum a jihar Anambra a cikin makon da ya gabata, al'ummar jihar musamman Hausawa mazaunan Oka babban birnin jihar na ci gaba da gudanar da harkokin su hankali kwance. Hakan Malam Adamu Datti, wani dan kasuwa mazaunin birnin Oka, ya shedawa muryar Amurka, inda ya kara da cewa
akwai zaman lafiya kuma da shiru ba matsala da kowa yadda muke nan, ba wani dangara da ko cewa waɗannan kabilu ko mai duk dai muna zaune lafiya. Daga mu har 'yan ƙasar nan muna zaune da su duka lafiya, ba wani damuwa a kai. Kanin diga shekaran diga dai shekaran jiya yau gaba ɗaya ba wani ma abun nan, zaman lafiya kuma muke tare da mutane. Kuma har ko shi muna gudarwa da shi yadda ya kamata, ba takura mana ba mu ko ba takura dama hankalin mu da su kasance kun muna ta yi ba wani matsala da mu. Da
kuma mai rundunar 'yan sandan jihar ke yi wajen gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin? Abinda na tambaye shi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Malam Garba Umar kenan.
Ana bincike akan maganan ba, yes, ba update for now. Ana bincike ne akai a bayani me ya faru me kuma abin da ya jawo fadadin da ya jawo wannan shine muke bincike akai
rikicin da yayi sanadiyar wafatin wani manomi mai suna Atuanya a yayin da yake gonar sa lamarin da yasa ɗan garin suka buƙaci gwamnatin jihar da ta gaggauta magance mamayar makiyaya ko kuma su kare kansu a duk lokacin da irin wannan rikicin ya taso
da fatan hukumomi za su ci gaba da daukar matakan da suka kamata wajen rigakafi ko shawo kan ire-iren rigingimin manoma da Fulani makiyaya masu raro mu anan muka karshen shirin namu na yau sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin Haruna Dauda da Alphonsus Okorugwe da suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri sai kuma Julie Leslie Gresham wadda ta rere ta mana sauti ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya